Daga muryar Amurka a Washington DC.
Masauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25-31 da ma mita 41. Ana iya kuma kama mu a can birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Haka zalika za a iya jin mu ta Facebook Live kai tsaye ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Safinatu Sada Sodangi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kamara.
Masu sauraro, kasancewa duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya. To a yau ma 18 ga watan Mayu shekarar 2017 ita zamu yi. Shin sansanonin ƴan gudun hijira a Najeriya suna samun lafiyar matakin farko? A nawa ganin kamata ya gwamnatin Najeriya ta tura manyan likitoci zuwa sansanin ƴan gudun hijira musamman a yankin Arewa maso gabashin Najeriya.
Gaskiya kula da lafiyar al'umma dake sansanin gudun hijira abu ne wanda ya kamata gwamnati ta maida hankali akai ainihin duba da yadda cututtuka ke addabar kananan yara dake wannan sansani.
To sai kuma karshen tattaunawar hirar da abokin aikin Muhammad Lalo yayi da wani mai bincike akan maganan maganin cutar sankara wato Mubarak.
Akwai sababbin gwaje-gwaje da yanzu suka fito a wannan taron, da akwai kungiyar bincike wanda su suka samu award na bincike mafi tasiri a wannan karni, wanda sun yi fito da wani tsari na liquid biopsy, wanda kawai kowane yanki na jiki za a iya dauka, wanda ruwa ne ko jini ko ruwan jiki ko waye, wanda za a iya kawai duba a ga ko akwai wasu abin da suke yawo, wanda sai ka circulating DNA
kamar mu a can gida a wani mataki muke.
Bayan mun karanto amsoshinku game da tambayar mu ta yau, za mu tattauna da Dr. Ahmad Gana, ɗaya daga ma'aikatan cibiyoyin kula da lafiya matakin farko a Najeriya.
To Safinatu, a can Najeriya dai da wasu kasashen ma da ke makwabtaka da mu akwai maganan nan da ya fa kar a manta ta cutar nan ta sankarau, wanda ta kashe mutane, ta illata wasu, kuma tana dan yaduwa fa nan da can, wanda kuma ana ta kokarin shawo kan abun, amma duk da haka dai alhamdulillah ana dan samun sauki, amma duk da haka an ce kula da kaya
ya fi magani
haka yake.
Muna cikin wani yanayi na barkewar annobar ciwon sankarau, kuma yana da muhimmanci mutane su san yadda za su kare kansu. A saboda haka ga Professor kiwon lafiya na Balarabe Sani Garko.
Shi dai ciwon meningitis ciwo ne da wasu kwayoyin cuta suke kawowa, wanda yake yaduwa a mutane ta hanyar tari da su atishawa da kissing, wato haɗa baki da baki, ko kuma an haɗa cokali a ciwon yaji da wani ko ɗan straw da ake shan ruwa. Wani ya sha ya ba wani ya sha, ko toothbrush ko kuma taba, da ke wani masu yin taba sukan ba juna taba su sha. To hanyoyin da za a kare wannan annoba, a kare mutane daga kamuwa daga shi ne, na farko wanke hannuwa da kuma tsafta. Duk abin da mutum ya shiga ko ya shiga taron jama'a, ko ya ci abinci, ko ya fito daga banɗaki, ko kuma wataƙila ya yi cakuɗi da dabbobi, to dole ya wanke hannun shi kwarai da gaske. Sannan kuma wanke hannun ya zama an yi shi sosai da sabulu, sannan an gama a sa shi a kasan famfo, ko wani ya zuba maka ruwa ka girgije hannun. Na biyu shi ne, ana son mutum ya zama duk abin da zai ci ko zai sha ya zama nan nashi ne, kar ya haɗa ya ci in ya san gutsura ya ba wani. Wannan yana da muhimmanci a koya ma yara. Na uku shi ne, ana so mutum ya zama cewa jikinsa garkuwar jikinsa na da ƙarfi, sai samun wasu motsa jiki isasshe, ba ko mutum ya je ta gudu ba. Sannan kuma ya rika cin abinci wadatacce da ƴaƴan itace da su ganye, da kuma watakila samun abinci mai tsafta, ba wanda aka ce aka rage an jima ƙara ci ba. Ana so kuma mutum ya zama cewa in zai atishawa ko zai tari, ya rufe bakinsa watakila ko da ɗan tawul ko ɗan hanciki, saboda kar wanda suke kusa da shi shaƙi abin wanda ya tari ina jin aka bi waɗannan abubuwa insha Allah za a samu kariya daga wannan cuta wanda kuma suke da yara akwai allura daga kafi da ake bayarwa ta shi wannan cuta san karau Allah ya sa mu dace
to sai mu ce da fatan za a lura sosai kuma a kiyaye duk maganganun da likitoci za su yi to kafin mu shiga cikin maganar lafiya a sansanonin yan gudun hijira musamman a matakin farko da yawanci zaka ji ana ta magana ko kuje ana magana a wasu rara amma ba a yi magana ko kuma yanda ya kamata na maganar sansanonin yan gudun hijira ba ga karshen tattaunawar abokin aikin mu Muhammad Lalo tare da wani mai binciken kimiyyar magungunan cutar daji wato Mubarak Liman labaran wanda yazo nan Amurka kuma ya kawo mana ziyara a lokacin
kamar akwai wani lokaci da mutum zai iya zuwa ya je a guda shi a gani ko yana da alamun wannan cuta har ya dauki matakin gaggawa ko ku dai ita ba a iya mata irin wannan kamar da ake masa wannan cuta
warai da gaske ita ce ma cutar da su masu bincike likitoci suka fafa kike ba da matakar kwarin guya na cewa mutane su yi kokari a dinga gwada su akai akai saboda ita wannan musamman mutanen wanda dangin su akwai wani wanda ya taba kamuwa da irin wannan cutar
gado ne
sai ita cuta ce da tana bin eh kaman tana bin gado in kaman mutum mahaifin shi ko mahaifiyarsa ko kawunsa ta taba kamu ko ya taba yin kamuwa da cutar kansa ko ya mutu daga cutar kansa to dam yuwar ya samu wannan cutar ya fiyewa ga wanda shi bai da irin wannan abin
a dangin su
tsatsan shi ko dangin sa to irin wannan mutana ba da shawarwarin akai akai musamman idan lokacin da shekaru suka yawaita ana samun ta kananan yara musamman kaman ta jini da sauransu cuta ce wadda idan an gano ta da wuri ko an gano yuwar ta da wuri to akwai yuwar samun maganin ta yawa da wuri ko ta hanyar ayi aiki a cire ko kuma akwai magunguna da za a iya bawa shi wanda yake samu waraka amma idan lokacin da ta kai mataki kaman dan tana da mataki kaman akwai mataki na farko kaman shine initiation akwai mataki na biyu kaman progression akwai mataki na uku kuma wanda already ta riga ta zama advanced stage cancer
sadota kai wani matakin
inna lillahi to wannan mataki na uku anan matakin ne yana wuya ga kowa asibitoci daga likitoci suka iya ga ma shi majin uwan majinyanci cewa to sai dai a ci gaba da addu'a kuma za mu ci war kokari mu ma ta bangaren mu sai da abu ne mai wuyar shawo kai saboda abu ne wanda ya riga da ya bazu a cikin jiki amma wannan mataki na biyu da mataki na daya yawanci akwai magunguna kuma akwai aiki da za a iya gudanarwa ko na operation ko na abu su duk wanda mutum ya samu likitoci wanda suke kwararru a wannan fannin da su iya ba shi shawarwarin da ya dace kwarai akwai gwaje-gwaje daban-daban da dama da
kaman wannan gwaji yana da tsada a can misali Najeriya da su yankin Niger Ghana da sauran yankunan mu
to gaskiya wannan shine abin da ya kawo ni ba wai kawai tsada ba saboda yanayin yadda bincike ke tafiya kai ta cutar kansa tana cikin cututtukan da su kansa a nan Turai kaman yanzu ne ake samun kaman gagarumin nasara akan bincike akan su da sauransu so yawancin gwaje-gwajen da muke da su ma yanzu ka a can gida Afrika bayan wannan hataran da na halatta da kuma wasu karance-karance da ne zaka ga gwaje-gwaje ne ma wanda kaman sun zama tsohon yayi a yanzu mu a can yankunan mu gwaje-gwajen da muke su kamar sun zama tsohon yayi yawa akwai sababbin gwaje-gwaje da yanzu suka fito wanda suna da precision kaman suna da sun
fi takaita
gano abin da wuri yawa na gano abin da wuri kuma bayan wannan yawancin kaman wasu gwaje-gwajen kaman na kaman ita cutar wannan hanji abin da ake gwaji kaman colonoscopy ne wanda za a sa mutum wani abu ne ta dubure shi zuwa cikin hanjin wanda abu ne wanda yawancin mutane ba za su so irin wannan gwajin ba akwai gwaje-gwaje wanda yanzu kaman ko a wannan taron da akwai kungiyar bincike wanda su suka samu award na bincike mafi tasiri a wannan karni wanda sun yi fito da wani tsari na liquid biopsy wanda kawai kowane yanki na jiki za a iya dauka wanda ruwa ne ko jini ko ruwan jiki ko waye wanda za a iya duba a ga ko akwai wasu abin da suke yawo wanda sai kira circulating DNA
kaman mu a can gida wani mataki muke
eh gaskiya mu a gida na giya ma ko shi wannan colonoscopy da misali na giya ma ba kowane asibitoci bane suke da shi amma shi ne muna har yanzu muna matakai
na irin
to yana da dan tsada gaskiya kuma yawanci kamar da ka sani mu a can Afrika muna da matsaloli na rashin in an samu abu ma ba a mai da hankali wajen kula da shi da kuma sa mutane su yi course da training akai akai akan abun nan don kuma da samu sababbin yayi saboda an yi abu yau zaka wata shekara za a ƙara yin wani wanda yafi shi ingaci wata shekara to mu kuma ga ƙarshen ta ga abin da aka yi tun 1990 ne still ake ta manage da shi ake ta fama ake waye da sauransu ba wai wani tsada yake da shi wanda ba za a iya banda exact kudin shi amma dai ba wai wani tsada yake da shi wanda wai wanda yafi karfin gwamnatocin mu kuwa busurocin mu magana ce dai kawai ta rashin maida hankali gaskiya na jamu na gwamnatocin mu da sauransu na irin nemo irin wannan abubuwan.
To bari dan mai da kai wannan taro da kuka zo. Yanzu an kammala wannan taro, an kwashe kusan kwanaki 4 zuwa 5 ana yi. Kamar kuma na san kasashe da dama sun zo wannan taro an da gayyato kamar da aka gayyato ku. Kamar an cimo wata matsaya ne a wannan ƙarshen taro kuku dai an kuma sa wani lokaci da za a sake haduwa nan gaba.
Eh ai da mun shi wannan taro na wannan kungiya a taron nan da suke dukka kuna shine babban taron su wanda duk shekara wannan suke yin shi kamar yanzu na wani wata shekara za a yi a Chicago ne gaban bayan wannan sukan yi kananan tarurruka har ma a Africa kamar a bara sun yi taro a South Africa da kuma wasu kananan tarurruka da a Asia da kuma dai a nan su wasu state amma wannan shine dai kamar babban taro da kusan kowa wanda yake ya kai wani a wani bincike na cutar kansa yakan zo kuma akan gabatar da sababbin bincike da aka yi akan cutar kansa da sababbin matakai na magani ko na kiyayewa na cutar kansa da sauransu. So da haka abu ne wanda za a ci gaba da yi ba wai kamar wannan ne na ƙarshe ba kuma an cimma muhimmomin gaskiya matsayi kamar ne da baka wannan misali wannan sabon gwaji da aka fito da shi na wannan liquid biopsy din kamar milestone aka kalle shi a gagarin mun nasara ne a ita binciken cutar kansa saboda bincike ne wanda yake yana da sauki tunda jini ne za a duba ba wai sai an wa mutum wani abu ko an soka mai wani abu ko so yana kuma yana bada damar a duba abin nan a the genomic har DNA din za a je a duba ga circulating DNA din so to akwai wannan irin kamar nasarorin akwai nasarori da aka samu na wasu magunguna da su kungiyar lafiya da magunguna sanan Amurka suka riga da suka bawa kamar suka bawa busa ta cewa a fara gwada su akan a fara bawa marasa lafiya wanda da su wannan magungunan suna kan mataki ne na gwaji a asibitoci to yanzu kuma an tabbatar cewa suna da tasiri za a iya amfani da su to akwai wannan matakin da aka cimma akwai kuma dai wannan matakin da na gaya ma na kamar wanda mu bincike muke kai da cewa lalle a ta'azzara a tsananta wa mutane cewa na farko su fahimci ma ita cutar kansa wato cancer education su gane cutar su gane yaya me yake kawo ta su gane kuma yaya za su iya kiyaye kansu daga wannan samun wannan cutar kuma su gane yaya za su iya gwaje kansu da saboda wannan cutar kuma su nemi magani dan saboda a rage a matakin farko yawan waɗanda suke kamuwa da da cutar su wanda suka kira kamar preventive medicine su wannan shine yana da cin abu na uku wanda aka cimma matsaya sosai akan da cewa lalle za a sa kaimi su kungiyoyi masu zaman kansu da su masu da gwamnatoci da asibitoci za su gudanar da tarurruka da gangami da dama a nan Amurka don su kara wayar da kan mutane akan ita cutar da kuma matakai da za su iya dauka wajen kiyaye kansu da kamar cutar wanda ya hada da wannan magana abincicika da yanayin rayuwa da zamantakewa kamar daina shan taba da su daina shan giya da muke yawanta motsa jiki da sauransu.
To Mubarak, wannan taro naku ya gudana ne a daidai lokacin da gwamnatin Amurka wannan sabon gwamnati ta shigo take shirin rage irin yadda adadin kudaden take bayar wani tallafi domin gudanar da wasu ayyuka a bangaren kiwon lafiya ga kasashen masu tasowa musamman kamar namun Afirka a ƙarƙashin hukumar nan ta USAID mai tallafawa kasashe masu tasowa. Wani irin tasiri rage waɗannan kuɗaɗe daga nan gwamnatin Amurka zai yi ga kasashen mu na Afirka a fannin kiwon lafiya?
Gaskiya a takeicen wannan ma yana da na manta ne yarancin makalloli da abubuwa da aka tattauna sosai a wannan taro, ba kawai ga ita kamar USAID ba, akwai ta ainihin hukumar lafiya ma ta ita nan Afirka, NIH, wato National Institute of Health
ta nan Amurka,
wanda ta nan Amurka, wanda a ƙarƙashin ta ita hukumar National Cancer Institute take, wanda take bincike akan su ta kansa da kuma wasu daban da wasu ciwuka da sauran, wanda take kamar a ce hukumar lafiya ne ta Amurka. Su kansu ba an samu wannan abin da cewa ta wannan gwamnatin tana kokarin ta yage ta yanke budget din su da wajen kashi 40 daga cikin 100, wanda alhali wancan gwamnatin da ta gabata ba ƙara musu budget din ta yi
da sauran
su, kuma wannan kudaden kasafin kuɗi da ake ba su shi ne ke ba su damar ci gaba da gudanar da irin wannan bincike a matakai daban-daban a nan Amurka. Da kuma ma mu kan wasu kamar yanzu wannan gayyatar da aka yi min da zuwan da ne, wannan irin wannan kudaden su ne suka taimaka na iya zuwa na gabatar da wannan binciken. Kuma akwai damammaki wanda mutanen da suke bincike a can Afirka suke samu da Asia don su nemi kudade na tallafin bincike ko na binciken haɗin gwiwa da sunan nan Amurka, wanda iya matukar taimaka wajen gano ciwuka da samar da magunguna wanda suke da tasiri da sauransu. So tabbas wannan mataki na gwamnatin abuwa ne wanda mutane da yawa a gun taron ba su yi na'am da shi ba, kuma duka kusan taron ya yi alawadai an yi tar da wannan mataki, har ma akwai kamar ɗan ƙaramin gangami da muke muka ɗaɗɗaga kamar tutuci kwalaye na ban yadda ba da wannan su manyan ƙungiyoyi suka ce su gabatar a ita majalisar dokoki.
Amma kudin Amurka ne ba ka ganin suna da damu su ce ba za su ba da kudin su ba?
Eh to ai kudin Amurka ne to, amma kuma waɗanda suke cin su ma ba su yadda ba, suke so a ba rayan Amurka ne. Yawancin wannan ƙungiyar ta bincike yan Amurka ba ma wai ta duniya ba, amma dai akwai mambobi da yawa daga sashe daban-daban. Abin da nake nufi shine a dai inda muka yi taron da yawancin waɗanda muka yi taro da su, yawaitan waɗanda suke wurin suna ganin abu ne wanda kamar ba wai mataki bane wanda aka nemi ra'ayin Amurkawan, mataki ne wanda ita gwamnati ce kawai ta ga kashin kanta ta ɗauki wannan mata, kuma shi yasa suka ga cewa suna so su kai wannan matakin zuwa majalisar dokoki don su kalubanci wannan wannan matsayin na gwamnatin.
To amma kuma ai wasu suna ganin kamar akwai sakaci a bangaren su gwamnatocinmu na Afirka da suke dogaro kacokan da irin waɗannan kuɗaɗen tallafi.
Eh gaskiya akwai wannan tabbas, idan ka duba in kana irin nan kaman kasashe na Abu Dhabi zaka ji takeici yana kama kamar matuƙa sosai. Akwai abubuwa da dama wanda ba ma buƙatar da sai an taimaka mana akai lalacewar mu ko talaucin namu bai kai a ce sai mun jira an yi mana wannan abin ba. Kuma su anan zaka ga na daidai mutane ne suke tara kudin nan da haraji da sauransu, kuma ake dauka ake mutane aikace-aikace, kuma har mu ake tallafa mana da shi. Mu a yayin a can za a samu abubuwan daga ma'adanai da sauransu, amma kuma mutum ɗaya ko mutum biyu sai su yi ba bake da su kwashe wannan kudin su yi sama da faɗi da shi, wanda ba zai amfani kowa ba, ba zai amfani wasu mutane ba, kuma mu dawo muna kamar bara daga waɗannan ƙasashe wanda suke kamar su sun samu ci gaba da sauransu. Tabbas akwai sakaci, akwai kuma rashin maida hankali, akwai kuma rashin kishi a tattare da mu wanda ya samu da mu akan wannan mataki mai takaici gaskiya.
Mun tambaye ku a shafukan mu na Facebook da Twitter game da yadda kuke kallon maganar lafiya a sansanonin 'yan gudun hijira a Najeriya. Sakon farko daga Umar Adamu Katagum yace salam masu gabatar da shirin yau da gobe, a nawa ganin kamata ya gwamnatin Najeriya ta tura manyan likitoci zuwa sansanin 'yan gudun hijira musamman a yankin arewa maso gabashin Najeriya, inda aka yi imani cewa nan ne matattarar 'yan ta'adda, da fatan shawara ta za ta yi aiki.
Sai kuma sakon Abubakar Ibrahim Ololo Kurna yace gaskiya kula da lafiyar al'umma da ke sansanin gudun hijira abu ne wanda ya kamata gwamnati ta maida hankali akai ainihin, duba da yadda cututtuka ke addabar kananan yaran da ke wannan sansanin.
gani.
Sai Sani Dahiru tudin iya yace hakika yau da gobe kullun akan ce mana ana taimaka musu da magani amma kuma muna ji kullun su ƴan gudun hijiran suna kokawa akan rashin magani har da abinci ma.
Philip Yakubu kuwa cewa yi ana ra'ayin VOA ya kamata likitoci su taimaka sosai wajen duba lafiyan ƴan gudun hijira domin wannan abin da ya same su ba san su bane.
Sai Muhammad Silagarin Rijiya yace yau da gobe hakika gaskiya koda ta kare ni to ya kamata a bashi kayan sa. Na faɗa haka ne ganin yadda kungiyoyi da ma gwamnatocin jahohi da na tarayya suke kokari wajen ganin sun kyautata harkokin kiwon lafiya a sansanonin ƴan gudun hijira musamman ma a nan yankin mu na Arewa maso gabashin Najeriya. Don haka mun ga ayyukan da suke yi kuma muna yaba musu. Daga ƙarshe ina kira ga masu hannu da shuni da su taimaka wa waɗannan bayan Allah da kayayyakin abinci.
Umar Jawai ce hakika al'ummar da suka tsinci kansu a sansanin ƴan gudun hijira suna matukar buƙatar samun kulawa ta musamman a fannin lafiyar su. Ganin yadda wurin yake na kazo nazo saboda haka dole ne za a cakuɗi wuri ɗaya wanda a sanadiyar hakan wannan zai iya harba wa wancan cuta. To a gaskiya suna buƙatar samun kyakkyawar kulawa a fannin lafiya. Allah Ubangiji dai yayi mana tsari da duk wani abin da zai sa mutum yin gudun hijira ba tare da shiri ba. Amin.
Sai barista Idris Muhammad da Maturu yace yau da gobe ai wannan batu a fili yake domin gaskiya ƴan gudun hijira na cikin yanayi mai kyau duba da yadda kungiyoyi na ciki da waje ke ta faman taimaka musu.
Sai Zainab Musa mai addu'a tace fatan alkhairi gare ku masu shirin yau da gobe ku tashi lafiya.
Comrade Abdullahi Mansur Dutse yace yau da gobe kuna burge ni kun zama komai da ruwanku ta yadda kuke ƙara ilmantar da al'umma a kowane lokaci dama haka aikin ƴan jarida ya gada.
Kabir Nasir Shene yace yau da gobe maganar kula da lafiya ga ƴan gudun hijira ba a cewa gwamnati bata komai amma akwai kin gaskiya ga jami'an masu kula da rashin lafiyar su duba ga yanda ƴan gudun hijirar suke kokawa.
Sai Abdurrashid Jole Musa Gwadabawa yace salam yau da gobe a gani na kula da lafiya a sansanin gudun ƴan hijira ba yabo ba fallasa sai dai mu ce Allah ya kyauta.
Muhammad Musa Dambam yace hashtag yau da gobe ina kuwa maganar kula da lafiya a sansanonin ƴan gudun hijira wannan zancen kanzan kurege ne idan aka yi la'akari da yadda suke a cinkushe guri guda ga rashin tsafta ga rashin abinci da ruwan sha mai kyau ga uwa uba rashin muhalli da dai sauransu kuma ta yaya za a samu damar kula da lafiya ta yadda ya kamata.
Sai Adamu Dufe Akuyam Allah ya sa na faɗi sunan daidai yace yau da gobe a sansanin ƴan gudun hijira a wadata su da abinci da magunguna shi yafi don su samu kwanciyar hankali. Allah ya taimaka.
Alhaji Umar Gashuwa yace ga gaskiya gwamnatin Najeriya na iya kokarinta akan kulawa da lafiyar ƴan gudun hijira sai dai rijiya ta bada ruwa guga ta hana.
Sai Haruna Bawa Hassan yace lalle ya kamata a kula da kiwon lafiyar ƴan gudun hijira ta gina musu magewayi da kai musu magunguna akai-akai da kuma ƙwararrun likitoci.
Sai kuma kaɗan daga cikin sakonnin mu na Twitter zan fara da @gty mai dugu yace ya Allah ka kawo mana zaman lafiya kowanne ƴan gudun hijira su koma gidajensu.
Sai @Ibrahim Tsafatu yace ya kamata a sama wa ƴan gudun hijira tsaftataccen ruwan sha da muhalli da abinci don gudun tasowar abin da ba a so ga lafiyarsu.
Adgarba Sabiola kuwa yace tabbas kula da lafiya wani babban muhimmin abu ne ga kowa ba ma ƴan gudun hijira kadai ba.
Sai daga ƙarshe Adbarau Gambawan yace ya kamata ana baiwa ƴan gudun hijira kulawa ta musamman wajen bangaren lafiya tunda wajen kwanciyar su da sauran muhallin su akwai matsala. To mun gode a cigaba da turo mana da sakonni.
To yanzu kai tsaye muna tare da Dr. Ahmad Gana ɗaya daga cikin ma'aikata a hukumar lafiya ta matakin farko daga jihar Gombe. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Barka da shigowa.
Sannu dai.
Yawwa.
Yawwa to Dr. Ahmad da farko menene aikinka a wannan cibiya?
To ni ina zaman shugaba ne na wannan hukuma na kula da kiwon lafiya a matakin farko a jihar Gombe wato wanda ake kira Primary Health Care Development Agency na Gombe.
To muna magana kamar yadda ka ji a cikin sakonni mun tambayi mutane ne suka sani game da waɗannan abubuwa na maganar lafiya matakin farko a musamman sansanonin ƴan gudun hijira kuma na san a wuraren bangaren ku ba za ku rasa yin wani abu ko kuma sanin wani abu akai ba. Da farko me za ka ce mana akan batun?
Kwarai da gaske alhamdulillah kamar yadda ɗan uwa suka yi bayanai da yawa akan abubuwan da suka shafi kula da ƴan gudun hijira alal hakika abubuwa ne wanda mun yi shi a baya musamman lokacin da mu a nan jihar Gombe muka samu camp da aka buɗe tunda jama'a fito daga jihar Borno, Yobe da Adamawa. Bisa kuma sanina shi ne na farko dai abinda muka yi lokacin da aka buɗe wannan sansani shi ne mun buɗe karamin asibiti a wannan sansani na kula da su masu gudun hijira. amfanin karamin asibitin nan kuma shine mun ajiye ma'aikata wanda an horar da su domin duk wanda ya zo su duba shi su tabbatar da cewa yana da koshin kiwon lafiya musamman ma mata da yara wanda ka san yawanci cikin su a galabaice kuma cikin ayyukan da aka sa shine su tabbatar wajen ƴan gudun hijiran nan suke kwanciya waje ne wanda akwai yanayuwa na yawan mutane a ɗakuna domin an san irin cututtuka da suke tare da idan aka samu cunkoso ko waje ka tsince ɗaki ba isasshen iska ko abin sanyaya ɗaki a wajen kuma sukan sa ido a kan tsaftar wajen da waɗannan bayan Allah suke zaune da wajen da suke zagayawa wajen kama ruwa da wajen ba haya da kuma wajen dafa abinci da irin abincin da ake dafa mu kuma abubuwa da suka shafi na kawo magunguna kuma yin rigakafi ga yara domin mutane sun fito daga ƙauyukansu za ka samu yara musamman da suke ƙasa da shekaru biyar wasu sun fara rigakafi sun tsaya wasu ma ba a yi musu ba wasu ta su da wasu cututtuka wanda yakan samu a cikin jama'a da yawa duk waɗannan abubuwa ne da ake tsari a kansu a duk lokacin da aka samu irin wannan hali da muka samu kanmu musamman a nan arewa maso gabas to amma kuma da al'amura suke kamar yadda wani daga cikin masu bayani yake rijiya ta ba da ruwa
guga ta hana yawan wanda dama sun bayyana yake sa makanci ai kaji wani sako
yawa aka samu irin waɗannan matsalolin na farko dai zaka samu matsala wajen da ka ce kana buƙatar kuɗi da za a gudanar da wannan ayyuka domin ba abubuwa ne wanda akan saka su a tsarin kasafin kuɗi a kowane shekara ba inda matsala ce da ta taso ta gaggawa to yawanci gwamnatocin zaka samu akwai rashin isasshen kuɗaɗe a hannunsu kuma da muke aiki a cikin wannan sashin idan muka buƙaci kuɗin zaka ga za a samu amma ba za a samu iya yadda ake bukata da zai ya bukatun al'umma ga baki ɗaya ba duk lokacin da ka samu irin wannan sai ka duba ka ga menene yake da muhimmanci a cikin abubuwan da ka zayyana za ka gudanar a wajen sai kasance to ka ba wa waɗannan abubuwan muhimmanci yawanci ka san in magunguna ne akwai irin magungunan da cututtukan da ka san a irin wannan haɗakar za a iya haɗuwa da ita cututtukan da suka yawa kamar ƙwayoyin cuta da ke tashi daga jikin wannan
kuma
jikin wannan abubuwan da ya shafi tari a mura ko zazzaɓin cizon sauro saboda yanayin wajen da ake zaune ko kuma a ciwo na amai da gudawa ko kuma saboda rashin tsaftar wajen zama ko kuma rashin tsaftar ruwa ko na bahaya da an shiga wajen ba haya an fito ba a wanke hannu ba saboda haka an ɗauki cuta kuma an yi an ci abinci wannan ya samu wacce ya kama sai kaga abin ya zama matsala to yawanci in ka tashi za ka nemo magunguna kaka nemo magungunan da ka san za a buƙace su da wuri
na yau da kullum ne
to yanzu amma tambayar da nake son maka saboda lokaci misali wannan abubuwan da ake na matakin lafiya a matakin farko da sauransu a sansanoni yan gudun hijira a kamar misali ya zaka in aka ce kai ka bashi maki me zaka ce
to a kan dai ba za a kasa samun kashi 50 cikin 100 ba kaga ko ai ba a faɗi da baki ba domin nayi sama da yawa sai kasance kamar an yi son kai ne domin akwai matsaloli da yawa saboda ka san yadda gudun ne wajen sansanin gudun hijira yake waje ne na gaggawa ba waje ne na dindindin ba kamar ka je camp da suke kasashen turawa da kasashen da suka ci gaba za ka samu suna da wajaje da suke ajiye yan gudun hijira ko ba su yawanci za ka ga waje ne abu ya taso da gaggawa ke to a kawo mutane ko makaranta ne ko wani ɗaki ne haka ko kuma wasu rumfa a ajiye jama'a ko sai daga tsarin yadda mutane za su zo zauna a hankali a samu shi
to amma yanzu a ƙarshe za ka iya misali mutane da suke su kuma sansanin yan gudun hijira a takaice kana ga suna da tasu matsalar koko suna taimakawa wurin bada haɗin kai
mutane suna bada haɗin kai domin ai duk mutumin da yazo yake irin wannan sansani yana buƙatar a taimaka masa to duk abin da yake ciki kai da kake kula da shi kai kake da haƙƙin ka taimaka masa da dukkan irin buƙatun da yake da shi kuma kari ma ka ƙara kwantar masa da hankali domin ya bar gidansa ya bar mazalmansa ya bar sana'arsa wani ya rabu da iyalansa ya zo
kuma sun mutu
ka samu 10 7 cikin 10 za ka samu ba ka cikin cikari ya sayi cin su to kai da kake kula da su sai kai hakuri kuma kai kokarin ka biya musu duk abin da yake da
shi to mun gode sosai da
kai mun gode
wannan bayani naka ya taimaka matuƙa mun ji dadin sa Madalla Allah ba mu alkhairi. So kin ji shi fa shi Dr. Ahmad yayi magana kuma inda yace yace kar a zurfafa kar a kuma yace akalla dai an tsimba kaso 50 cikin 100. To da fatan gwamnatocin da suke jin mu za su ci gaba da dagewa da bada himma su kuma mutane su ci gaba da taimakawa koda ba gwamnati bane. To yanzu kan duka yanzu a madadin
Safinatu Sodangi
sai kuma Daniel Brown da ya bada umarnin shirin da engineer mu ne yau Aiden Otto sai Ibrahim Jarmai wanda ya hada mu da ku a Facebook Live. Ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na Murya Amurka Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa.
Yau da gobe Murya Amurka na kiran kuma sa. Yau da gobe shirin su DOA da sai na ba. Ina mawaka yau.